الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ga watan Rabiul Akhir ko kuma 13 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan daya shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya guda daya dan uwa ke cewa shin aure ibada ne ko kuma mu'amala ne wato aure ibada ce wadda take mai zaman kanta wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana da nasi na alqur'ani haka sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam ta wuce a lissafa wanda na daga cikin dalilai na alqur'ani waɗanda suke tabbatar mana cewa aure ibada ne kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba haka can cikin suratul nur ubangiji ta'ala ya ce wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadarsa da yake fada ya ma'ashara shabab man istaqa'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu adhabu lil basar wa ahsanu lil farj ومن لم يستطيف عليه بالصوم فانه له وجاء sannan kuma akwai hadisi shi ma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa salasun haqqun ala Allah ta'ala aunuhu manzon Allah yake cewa mutum uku taimaka musu haƙi ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora ma kansa na daga cikin su shine manzon Allah yace annakihu yuridul afa mai aure wanda ke nihin kame kansa a sababin auren da yake dan ya kame kansa game da ayyuka na alfasha shi ma Allah ya dau alƙawarin taimaka masa dan haka wannan tunani ne na waɗanda suka kauce ma tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu ce almustashriqun waɗanda suke kai dangane zuwa ga musulunci amma sun yi hannun riga da karantarwa musulunci saboda wato wutsiyar turawa ne su suke karantar da su su ringa nuna musu cewa dole musulunci ya zamanto yana tafiya daidai da zamani ma'ana a masa kuskurima su a matsayin aure a wajen su abinda suka dauke shi kwantara ne kamar matsayin wata kwantara ce za ku yi jinga tsakaninka da mace ba ibada bace mai zaman kanta mu kuma alhali ayoyi na alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana da cewa aure ibada ne idan aka dauki aure a matsayin kwantara kaga maganar cewa duk wasu dokoki wanda shari'a ta tsara wannan ba za a yi aiki da su ba kenan iya yarjejeniyar da kuka yi tsakaninka da mace da kuma yanda tsarin dokokin su ya tsara kenan a haka za a tafi to dan haka aure ibada ne wanda mun zana dalilai daga Allah subhanahu wataala da manzansa wanda suke nuna fadla ta aure. Mun zana dalilai sun kai kusan 13 ko kuma farza kusan 13 wani lokaci a wannan masallaci daga cikin abubuwan da Allah ya tana dama wato mai aure, wanda daga cikin su akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana cewa mai aure idan ya kusanci iyalinsa yana da ladan sadaka a wajen Ubangiji subhanahu wataala. In ba ibada bace yaya za a yi a samu ladan sadaka? Hadisin da na cikin sahihu Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da talakawa na muhajirun suka kawo kukan su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa zahaba ahlud dusuri bil ujur, masu kudi sun tafi da lada gaba daya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fududi amwalihim, cewa suna sallah kamar yanda muke, suna azumi irin yanda muke, sannan suna sadaka da sauran abinda suka ci suka raga na dukiyarsu. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ai kuma kada ku manta Ubangiji ta'ala ya sanya muku abinda za ku iya yin sadaka da shi. Manzo Allah ya ringa zano musu a ƙarshe sai yace wa fi wudu'i ahadikum sadaka. Manzo Allah yace game da saduwar ɗayan ku da iyalinsa, manzo Allah yace akwai ladan sadaka. Suka ce ya Rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, ya manzo Allah yanzu ɗayan mu ya je ya biya bukatarsa kuma a ce yana da lada? Manzo Allah yace ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizr, manzo Allah yace ku bani labari wannan shahawa ta sa idan ya je ya dora ta akan inda Allah ya haramta masa, lada za a rubuta masa ko zunubi? Suka ce ya Rasulullah zunubi za a rubuta masa. Sai yace to fa kadhalika idza wada'aha, wato wa kadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr aw kama qala, manzo Allah yace to haka idan yaje ya aza shahawar shi a inda Allah ya halatta masa, lada za a rubuta masa. Kaga wannan hadisi kadai ya isa ya tabbatar mana da cewa aure ibada ne, tunda manzo Allah ya tabbatar mana cewa shahawar ka ce za ta motsa idan ka je ka biya wannan shahawa, to kana da lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da shine wato mustahabbancin yin bankwana ga wanda yake mai bulaguro da abin da yake kama da haka, da yi masa addu'a kuma da neman cewa shi ma yayi maka addu'a, wanda a takaice bayani ya gabata akan baban. Yau za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستخارة والمشاورة. ما لم الله يجكن ساكي فدا ونم بابي ني وندكي بياني جمدا أبن دي يزود منزان الله دقى الله سبحانه وتعالى دمنزان سا واتونني من زابي نقو بنجي سبحانه وتعالى أكن دكا ونلمري mai mahimmanci idan bawa ya sa gaba. Wal mushawara, wato da neman shawara ta jama'a, ma'ana ka nemi ra'ayi cewa na ina buƙatar ne kaza, menene ya dace ku bani shawara. Shine anan malam ya hada waɗannan al'amurra guda biyu. Al'amari na farko shine al-istikhara, wato neman zabi na Ubangiji subhanahu wataala. Al'amari na biyu shine al-mushawara, ma'ana neman shawara ta mutane waɗanda suke masu tsinkayen nesa, ma'ana waɗanda suke da jarrabawa akan al'amurra. Wanda kasancewar neman shawara abu ne wanda ya samu tushe a cikin Al-Qur'ani da Sunna ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ya kamata mumini ya zamanto akan wasu al'amurra da ya sa gaba ya nemi shawara ta waɗanda suke da ƙwarewa akan al'amurra. Shine anan wato malam ya ambata mana, ya zo mana da ayoyi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar mana da cewa neman zabi na Ubangiji subhanahu wata'ala da neman shawara akan wasu al'amurra da mumini ya sa gaba abu ne wanda aka sunnanta mana, domin kasancewar shi dan adam yana da takaitawa a cikin al'amuransa, kamar yadda Hausawa suke cewa dan adam tara ne baya cika goma, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa dan adam yana da rauni, kamar yadda yake cewa wa khuliqa al-insanu da'ifa, shi iri na mutum Ubangiji ta'ala ya ce an halicce shi ne da'ifan, ma'ana halinsa yana da rauni, bai isa ba ya ma kanshi abu kamar yadda ya dace, dole sai ya nemi taimako da agaji na Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya nemi taimako da agaji da wanda ya halatta a nemi taimakon, domin so da yawa kakan sa wani al'amari gaba, al'amari sai ya cakule ya rikida ka kasa sanin ina ne zaka dosa. So da yawa mutum yakan sanya al'amari gaba sai ya ringa kai kawo ya rasa yaya wannan al'amari ya dace na aikata ko bai dace na aikata. Yanzu misali kaddara cewa bulaguro ne zaka yi, so da yawa mutum yakan kai kawo akan wannan bulaguro saboda ya jahilci hakikanin wannan al'amari na bulaguro, shin zai zame masa alkhairi ko ba zai zame masa alkhairi ba. Dan haka sai aka sunnanta mana cewa ka ba Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi akan wannan tafiya da zaka yi, ya zaɓa maka abin da ya fi alkhairi. Ko kuma misali gida ne kake buƙatar zaka saya, ko mota ce aka kawo zaka saya, ko wani babur ne, ko wani abu ne, to anan sai ka ringa kai kawo akan sayan wannan abu da kake nihin ka saya, to anan shi ma abin da ake buƙata ka ba Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi. Ko kuma mace ce ce kaga kake santa da aure, to amma kasancewar baka san hakikanin al'amarin wannan mata, shin zai iya zamantowa alkhairi ko ba zai zamantowa alkhairi ba, anan sai ka ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala zaɓi akan wannan al'amari. Dan haka kenan al'amura ne guda biyu kamar yadda malam ya yi baban, kenan babu listikharati sai ya ce wal mushawara, babi ne wanda ke bayani game da neman zaɓi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma neman shawara ta mutane waɗanda suke na ƙwarai, waɗanda suke sun ƙware akan al'amura na yau da gobe, wanda kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake da sani, sani wanda yake mai faɗin gaske, sani ne wanda yake ba shi da iyaka, domin Ubangiji ta'ala ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Dan haka kenan ya kamata ka bashi zabi game da wannan al'amari, ya zaba ma abin da ya fi alkhairi, domin in aka ce al-istikhara kenan shi ne dalabu khairayil amrai, dalabu khairal amrai, ma'ana neman fiyayye daga cikin al'amura guda biyu, ma'ana Allah ya zaba maka abin da ya fi dacewa. Shi kuma neman shawara yana kasancewa ga mutane waɗanda suke nagartattu, waɗanda suke masu amana, domin akwai mutanen da sun ƙware akan al'amura yau da gobe, to irin waɗannan su ne ya kamata a nemi ra'ayinsu, a ba su shawara akan wani al'amari da aka sa gaba. Shi ne a taƙaice anan malam ya zo mana da aya ta farko a wannan babi, shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa shawirhum fil amr, Ubangiji ta'ala ke faɗa wa shawirhum fil amr, wato ka shawarce su game da wato wannan al'amari. Wani al'amari? Shi ne al'amari wanda yake na yaƙi, duk da cewa al'amarin bai taƙaita ba ga al'amarin yaƙi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk da hankalin da ya kimsa ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ra'ayi wanda yake mai dacewa, tare da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya umarce shi da cewa ya shawarci sahabbansa wato a cikin wasu al'amura waɗanda suka rikita gare shi, ma'ana duk wasu al'amura waɗanda suka rikita Ubangiji ta'ala ya ba manzansa izinin cewa ya nemi shawarar sahabbansa. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ringa neman shawara ta sahabbai akan duk wasu al'amura da yasa gaba musamman al'amurra waɗanda suke na yaƙi. Domin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin cewa ga Qurayshawa sun daura damara ta yaƙi sun je sun sauka a Badar, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun fito daga birnin Madina ba da nihin yaƙi ba, sun fito ne domin su tsare wannan ayari na Qurayshawa wanda yana kan hanyarsa wato daga ƙasar Sham zuwa Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu labarin cewa wannan ayari na Qurayshawa yana nan kan hanya ya kusanto Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin sahabbansa ya ce duk wanda ya san abin hawan shi yana kusa, manzon Allah ya ce to ya zo mu tafi, wanda ya san abin hawan shi yana bayan gari manzon Allah ya ce to kada ya dakatar da mu, tafiya za mu yi. A lokacin nan sahabbai suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adadin su mutum 313 ko da 15 ko da 17 adadin waɗanda suka halarci yakin Badar. Lokacin da Abu Sufyan ya samu labarin cewa ga wasu mutane guda biyu sun sauka a gindin wani tauki sun ba dabbobinsu ruwa sun ba raƙuman su ruwa sannan kuma sun cika salka sun yi gaba, a lokacin nan Abu Sufyan sai ya zo ya ɗauki kashin raƙun sai ya ɓara shi, da ya ɓara shi sai ya ga wato irin ƴaƴan dabino a cikin kashin raƙun sai ya ce wannan mutanen Madina ne, ya san da cewa akwai magana. Me za a yi a lokacin nan maimakon akwai wata babbar hanya wadda yake bi ta wajen Badar wadda take hanya ce ta zuwa Makka, sai ya canza hanya ya bi hanya ta yamma wadda na kusa da gabar teku, kenan ya san da cewa muminai sun fito domin su tsare wannan dukiya. A lokacin nan ya rubuta takarda ya aika ma Qurayshawa ya ce maza su fito su kare dukiyarsu domin ga Muhammad nan da mabiyansa suna nihin su tsare wannan dukiya sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A lokacin nan Qurayshawa suka daura damara ta yaki sai da suka fito adadin su mutum 950 tare da su raƙuma 700 wato da dawakai 70 suka fito da su ko kuma doki 100, wannan doki 100 da raƙumi 700 suka fito da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su ne suke da raƙumi 70 sannan kuma da doki 3 da doki guda 2. To a lokacin nan Abu Sufyan ya tsira da wannan dukiya domin hanyar da ya bi ya canza hanya. Lokacin da ya tabbata cewa ya tsira da wannan dukiya sai ya rubuta takarda ya aika ma Qurayshawa ya ce to daman abin da ya fito da ku kun fito ne domin ku kare dukiyar ku, abin da nake so ku koma gida Makka. Ya tura musu sakon cewa dukiya ta tsira. A lokacin nan Abu Jahal ya buga kai da ƙasa ya ce maganar a koma Makka ma bata ma taso ba, ya ce sai mun tafi mun sauka a filin Badar tsawon kwana 3 a yi ta dafa abinci muna ci mu sha giya, sannan 'yan mata su yi mana waƙa, Zabiya ta yi mana waƙa, kudu da arewa gabas da yamma, Larabawa su ji labarinmu, dole daga yau za su ci gaba da tsoronmu. A lokacin nan har ma daga cikin su mutanen Makka wani ya yi niyyar komawa, Abu Jahal sai ya sa aka ɗauko turaren wuta a kasko aka dinga turara masa, wai aka ba shi ya je turara ai mace ne. A lokacin nan shi ma hamiyarsa ta jahiliya ta kama ya bi su suka tafi, wanda gaba ɗayansu can Badar shi ne ya zame musu kabari. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu labarin cewa kafiran Qurayshawa sun zo sun sauka a filin Badar, sai manzon Allah ya fito cikin sahabbansa yana cewa ashiru alayya ibadallah, ya ku bayin Allah ku bani shawara yaya ya kamata a yi. A lokacin nan Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya tashi ya yi kalima kyakkyawa wadda kalimar ta kunshi bada hadin kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a tarar da su can Badar in Abuza. Bayan Abubakar yayi magana, Umar Allah ya kara masa yadda, shi ma ya tashi yayi kalima kyakkyawa wanda na nuna shi ma ya bada goyen bayan cewa a tarar da su. Na ukun su shine Al-Miqdad ibn Amr, Allah ya kara masa yadda, ya tashi yayi kalima kyakkyawa, yake cewa ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, yace la naqulu laka kama qalat banu Isra'ila li Musa, yace wallahi ba za mu fada maka ba irin yanda banu Isra'ila suka fada ma annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya umarce su cewa su je tare da annabi Musa su fitar da su yaki abokan gabar su. Suka ce ma annabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu. Suka ce Musa, kai da ubangijin naka ku je ku yaki, mu muna nan a zauna ba inda zamu je. Yace walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna. Yace ya Rasulullahi, iya abinda zamu fada maka, je ka kai da ubangijin ka ku yaki, lalle mu ma muna tare da ku, mu ma zamu yaki tare da ku. Sai yace fa wallazi ba asaka bil haqqi, yace na rantsi da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya manzon Allah, la yusirta bina ila barkil gimad la jadalna ma akaman dunahu hatta tabluga. Yace ya Rasulullahi, rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya. Yace inda zaka ja mu ka tafi da mu tun daga nan Madina har izuwa wani wuri da ake kiran shi barkul gimad, wuri ne mai nisa. Yace wallahi ya Rasulullahi, duk wani makiyinka zamu yake shi sai mun kai inda kake nihin zuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi farin ciki, yayi murna da wannan kalimomi da yaji daga wajen mabiyansa sune al-muhajirun. A lokacin nan manzon Allah sai ya ci gaba da cewa, ashiru ilayya ayyuhan nas, ya ku jama'a ku dai bani shawara. Kai har aka kai Sa'ad ibn Mu'az, Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa a lokacin nan Sa'ad ibn Mu'az, Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa ya Rasulullahi, kamar dai da mu kake nihi, domin su muhajirun sun bashi shawara cewa a tafi. To amma sai ya ci gaba da cewar, ya ku jama'a ku bani shawara. A lokacin nan shi Sa'ad ibn Mu'az sai ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da su yake mutanen Madina, sai ya ce wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Yace ya manzon Allah, kamar dai kana nihi mu mutanen Madina, mu ma mu baka shawara. Me yasa? Saboda kasancewar alƙawalin da aka kulla tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato a daren Aqaba, cewa za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya irin yanda suke ba matansu, irin yanda suke ba ƴaƴansu kenan a nan gida Madina. Amma ba su dau alƙawarin cewa in an fita wajen Madina cewa akwai wata alwana alƙawari tsakanin su da shi na bashi kariya. Don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa nacewa akan cewa ku ba ni shawara. To har shugaban su shine Sa'ad ibn Mu'az ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yake ne. Sa'ad ibn Mu'az sai yake cewa, faqad amanna bika fa saddaqnaka, yace ya Rasulullahi, mun yi imani da kai, yace kuma mun gaskata ka, wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq, mun shaida mun tabbatar da cewa abinda ka zo mana da shi na wannan addini shine gaskiya kasantacciya daga wajen Ubangijinmu. Wa a'adainaka ala zalika uhudana wa mawasikana, ya Rasulullahi, mun baka alƙawullanmu akan cewa za mu mara maka baya, za mu taimaka maka irin yanda muke ba ƴaƴanmu da matanmu kariya. Sannan sai ya ce, famri ya Rasulullahi bima aradda, ya ce ya manzon Allah, sa gabanka ga duk inda kake nihi. Ya ce fa wallazi ba asaka bil haqqi, na rantsi da Ubangijin da ya aiko ka da gaskiya. Ya ce ya Rasulullahi, lawista aradda bina hadha albahr, yace inda zaka bujuro da mu gaban wannan teku, fa khubtahu, ka kutsa cikin wannan teku. Yace la khudnahu ma aka, yace ya Rasulullahi, yace wallahi mu ma za mu shiga tekun mu bika. Sai yace ma takhallafa minna rajulun wahid, daidai da mutum ɗaya daga cikin mu mutanen Madina, yace babu ɗaya wanda zai tsaya. duk inda ka sa gaba muna tare da kai. Sai yace ka ya Rasulullahi ina faɗa maka wa ma na karahu an talqabina aduwana gadan. Yace wallahi mu ba mu kiba ma a ce a gobe ma mun hadu da abokan gabar mu Ankara. Yace inna la suburun fil har. Yace ya Rasulullahi abinda nake tabbatar maka mu mutanen Madina mutane ne waɗanda suke masu jimiri a fagen hama. Sai yace sudukun fil lika kuma masu gaskiya a wajen haduwa da abokan gaba. In dai muka ce ga munan tu babu maganar sabawa kuma babu dubaja da baya. Shine yace ya Rasulullahi sa gabanka wala Allahu yurika minna ma taqarru bihi aynuk. Yace me yiwa Ubangiji ta'ala ya nuna maka abinda zai faranta idanunka game da mu. Sai yace fasir ala barakatillahi. Ya manzon Allah mu ma mun bada hadin kai aje a bisa albarka ta Ubangiji subhanahu wataala. Fata muke Allah ya bamu nasara. A takaice anan kaga shawara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema ta sahabbansa da ya ji labarin cewa kafirin Qurayshawa sun zo sun sauka a Badar. To yaya ya kamata a yi? To a lokacin nan wasu sun nace cewa a kawai sai dai a koma gida. Maganar yaƙi mu ba yaƙi muka fito saboda muna da ƙarancin tanadi. Shine Ubangiji ta'ala yake hakaito mana a can cikin suratul Anfal. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun. To a lokacin nan wasu sun ringa jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba, yasa suke ja so suke sai sun gamsar da shi cewa a koma gida Madina tunda ba yaki aka fito ba. To amma sai aka samu waɗannan manya-manya daga cikin sahabbai, ga waɗannan manya guda uku daga cikin al-muhajirun Abubakar da Umar da al-Migdad ibn Amr, sannan ga shugaban mutanen Madina gabaɗaya sun bada haɗin kan cewa a iske su can Badar din. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi farin ciki yayi murna da wannan kalimomi nasu, manzon Allah yake cewa wallahi laka anni anzuru ila masari'il qaum. Manzon Allah yake cewa ku rike albashir, yake cewa waɗannan jigajigan kafirai na Makka masu hana ruwa gudu. Manzon Allah yake wallahi kamar ina ganin inda za a kayar da su a cikin jini. A lokacin da manzon Allah kuma ya ba su albashir yake ku san da cewa Allah ya mun alƙawarin ɗayan jama'un nan guda biyu, in ma ayari in ma abokan gabar mu kenan a kara da yaƙi mu yi galaba a kansu. To ayari ya riga ya kuci kenan, abin da ya rage shine yaki. Shine Ubangiji ta'ala yake fada wa iz ya'idukumullahu ihda qa'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum. To dan haka shine anan kenan Ubangiji ta'ala yace wa shawirhum fil amr, wato ka shawarce su game da cikin al'amurra waɗanda suka rikita gare ka. Ubangiji ta'ala yace ka shawarce su. Haka lokacin da yakin Uhudi ya tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, lokacin da ya samu labarin cewa ga kafiran Makka nan sun hada soja 3,000 sun zo da su suna nihin su zo Madina su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. A lokacin da manzon Allah ya tara sahabbansa yake neman shawarar su, wasu suka ba da shawarar cewa a abin da ya dace mu tsaya a cikin gida kar mu fita. Mu tsaya su isko mu sai mu lallabe a cikin gidajenmu, in sun shigo sai mu musu ruwan kibiya. A lokacin nan aka samu wasu daga cikin matasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Rasulullahi ba tsayawa ba ya dace mu yi a cikin gida, a mu fita. Mu mutanen Madina a jahiliya ma mu ba mu yarda ba da cewa yaƙi ya tardo mu cikin gida a ringa tsuntar gawanmu akan titi, sai dai mu fita mu haɗu da abokan gabarmu. Suka ce ya Rasulullahi kawai mu fita. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi shawarar su, sai ya je ya koma gida ya sanya sulken shi na yaƙi. Bayan ya sanya sulken shi na yaƙi ya fito, sai da yawa daga cikin wasu suka zo suka ce suka ga Hamza Allah ya ƙara masa yadda amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka gaya masa suka ce kaga waɗannan sun sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da bai yi nihi ba. Suka ce ka je ka gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fita ba tamu bace mu zauna su isko mu cikin gida. Duk abin da yace ayi mu shi za a yi, amma wannan sun yi gaban kansu sun sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da bai yi niyya ba. a lokacin nan Hamza Allah ya kara masa yadda yaje ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi mutane sun nace sun ce a zauna lamarin mu dai me biya ne ga lamarinka abinda kace ayi shi za a yi manzon Allah yace to abinda nake so ku sani ubangiji ta'ala bai taba turo wani annabi daga cikin annabawansa idan ya saka silke na yaki a jikin shi to ba maganar a zauna dole ne sai an fita a lokacin nan suka meka wuya da ji da bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fita can wato bayan dutsen Uhud a can aka je aka tare su haka kuma a ranar yakin Khandaq wanda kafiran Quraishawa da Yahudawa da sauran dukkan wasu kafirai waɗanda suke zagayen Makka da sauransu suka yi haɗin gwiwa suka zo suka zagaye Madina kwana da kwanuka za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci cewa mu'minai suna da rauni akwai karancin tanadi gaya kuma ka adadin kafiran da suka zo sun lullunka su a lokacin nan wasu daga cikinsu Banu Gadfan cikin kafiran da suka zo suka zagaye Madina sai suka nemi cewa su yi rajajeniya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi alƙawarin za a ba su dukkan wani dabino da aka noma a Madina kenan za a ba su na shekara guda a matsayin cewa su koma sulhu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da wannan sulhu da aka yi abin da ya rage kawai shine a sa hannu a wannan takarda ta sulhu sai ya tafi ya sa aka kirawo masa shugabannin kabilu biyu na Madina kabilar Aus da Khazraj shine Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada manzon Allah ya shawarce su yace kunji saboda al'amari ne wanda yake yana da wahala gaya sun fi mu yawa sun zo sun zagaye mu kuma sun nemi cewa ayi sulhu mu ba su ƴaƴan itacen mu na shekara guda akan cewa su koma yaya kuka gani a lokacin nan Sa'ad ibn Mu'az da shi da Sa'ad ibn Ubada suka ce ya Rasulullahi in sako ne daga wajen ubangijin mu subhanahu wata'ala ya turo na cewa mu ba su ƴaƴan itacen mu na shekara guda akan cewa su koma a matsayin sulhu mun yarda mun amince in ku kai haka ne saboda maslahar mu suka ce to ya Rasulullahi abinda zamu gaya maka daidai da kwaya ɗaya ta dabino ba za mu ɗauka mu ba su ba saboda waɗannan mutane tun kafin Allah ya azurta mu da musulunci tsakanin mu da su ba ma ɗaukan ƴaƴan itacen mu ba su sai dai idan ba kunta ce mutum ya kawo mana to wannan za mu karrama shi mu yi masa gara ta baki ko kuma mutum ya ɗau kuɗi ya ba mu suka ce a yanzu bayan Allah ya azurta mu da musulunci za mu yarda da kaskanci mu ɗauki ƴaƴan itacen mu ba su suka ce ya Rasulullahi in dai saboda mu ne kake nihin wannan sulhu to mu ba mu yarda ba mu amince ba amma in sako ne daga wajen ubangijinka mun yarda mun amince manzon Allah ya ce a nayi ni daman saboda ku suka ce to ya Rasulullahi ba za mu ba su ba har aka kai lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko runduna tashi ta musamman rundunar da ba sa jin ta balantana ganinta wanda ta tarwatsa su to dan haka wannan yana nuna mana duk abinda shugaba yake ya kamata ya shawarci waɗanda suke mabiyansa bai dace ba ya yi gaban kansa ya aikata wani abu ba tare da ya nemi shawara ta jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana maganar tsabar hankali da ra'ayi mai dacewa ba kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma tare da haka ubangiji ta'ala ya ce masa wa shawiruhum fil amr ka shawarce su game da al'amuranka ma'ana duk wani al'amari idan ka sa gaba to kayi kokari in dai al'amarin ya rikita to ka shawarce su to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarce su kuma haka khalifofinsa Allah ya kara musu yarda ba sa gaban kansu sai sun shawarci jama'a Abubakar Allah ya kara masa yarda lokacin da ba shi da lafiya yana cikin ciwo wanda yake na mutuwa ya tara manya-manyan sahabbai ya nemi shawarar su yace yaya kuka gani bayan wucewa ta Umar ya zamanto khalifa na musulmi waɗannan manyan sahabbai da Abubakar ya tara Allah ya kara musu yarda suka ba Abubakar haɗin kai suka ce kwarai Umar ya dace ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayanka a lokacin nan Umar Abubakar ya shaida musu ya rubuta takarda a matsayin cewa wasiya ce in ya koma zuwa ga ubangijinsa Umar shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga anan Abubakar bai yi gaban kansa ya ayyana cewa Umar shine khalifa sai da ya shawarci sahabbai. Haka shi ma Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soke shi ba shi da lafiya kafin Allah ya masa rasuwa. Ya tattara wasu daga cikin sahabbai mutum shida ya wakilta su akan cewa su je su yi shawara su ga waye dace ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga tsakankanin su. A lokacin nan suka je suka yi shawara a cikin su shida suka fito da Usman Allah ya kara masa yadda. To dan haka anan malam ya zo da wannan aya wadda tana nuna mana wato duk abin da zamu yi ya kamata mu nemi shawara. Mu nemi shawara ta waɗanda suke da ra'ayi wanda yake mai dacewa. Illa kasancewar ita shawara ba kowa ba ake neman shawarar sa. Wato sai mutum wanda yake salihin bawa wanda yake kuma amintacce. An gane ko mutumin kwarai kenan. Shi ake neman shawarar shi. Domin wanda ake neman shawara akwai sharuɗa guda biyu. Sharuɗi na farko kenan ya zamanto mutum ne nagartacce mai riƙon amana. Wanda an tabbata yana da amana. Domin kasancewar koda mutum yana da hankali, yana da wayewa, yana da jarrabawa akan al'amuran yau da gobe. Idan ba salihin bawa bane in ka bashi shawara takan iya yiwuwa ya baka shawara wadda take mummuna saboda bashi da amana. Amma in mutumin kwarai ne ka bashi shawara to zai baka shawara abin da ya dace saboda Allah, saboda yana jin tsoron Ubangiji subhanahu wata'ala ya kama shi da laifi a gobe kiyama. Amma wanda yake bashi da amana mutumin banza koda yana da kwarewa akan al'amura mai yiwuwa ya ki baka shawara ta kwarai. To haka nan koda mutum ya zamanto salihin bawa ne nagartacce yana da rubon amana idan ba ya da wayewa akan al'amurra to shi ma bai dace baka bashi shawara. Me yasa? Saboda zaka iya bashi shawara ya kasa baka shawarar da za ta fitar da kai. Me yasa? Saboda bai waye ba akan al'amuran shi zai iya amfani da zahirin al'amari. Shi kuma wanda yake ya kware akan al'amurra yau da gobe zai iya gaya maka al'amarin nan idan ka sa gaba abu kaza ya kamata kai, kaza ya kamata kai, kuma abin nan sai ka kiyaye kaza, sai ka kiyaye kaza. Me yasa? Saboda yana da kwarewa akan wannan al'amura. Kenan anan abin da muke so mu gane duk wanda za a bashi shawara abu na farko a tabbata cewa nagartacce ne yana da amana. Abu na biyu a tabbata cewa yana da kwarewa akan al'amura. To shine anan malam yazo da wannan aya. Aya ta biyu a babu shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa amruhum shura bainahum. Ubangiji ta'ala yake cewa wa amruhum shura bainahum. Su mu'minai al'amarin su wato shawara ne tsakankanin su. Sifa daga cikin sifofin mu'minai duk abin da za su aikata to sukan zauna su tattauna su ga cewa yaya ya kamata a yi a nemi ra'ayi na jama'a. Kaga shawara kenan wannan albuce wadda take da tushe a cikin Al-Qur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu'minai da shawara yayin aka san su zauna su tattauna su san yaya ya kamata mu tunkari waɗannan al'amura da muka sa gaba. Menene zai iya janyo mana matsaloli a addinin mu ko a rayuwar mu ta duniya? Wasu hanyoyi ya kamata mu bi mu magance? Ta wasu hanyoyi ya kamata mu bi domin mu ci nasara akan aikin da muka sa gaba na kira zuwa ga addinin Allah? Dan haka shine Allah ya ce wa amruhum shura bainahum. Lamarin mu'minai wato shawara ce tsakankanin su. To shine anan malam sai ya zo mana da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati min al-Qur'an yaqul idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'ataini min ghayri al-farida thumma liyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqadruhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni an wa qadur li al-khayra haythu kana thumma ardini bihi qala wa yusammi hajata rawahu al-bukhari wa tujabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu wato al-istikhara wato ita ce shine neman zabi na Ubangiji subhanahu wataala fil umuri kulliha a cikin al'amurra gaba daya ka surati min al-Qur'an kamar yanda yake karantar da mu surata al-Qur'an ma'ana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su wannan addu'a ta neman zabi na Ubangiji subhanahu wataala akan wani lamari da kasa gaba shine yace kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu surata al-Qur'ani a wannan gaba zamu fahimci muhimmancin ita wannan istikhara ma'ana neman zabi na Ubangiji subhanahu wataala yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada gare mu sai yace idza hamma ahadukum bil amr idan dayan ku ya himmantu game da wani al'amari ma'ana duk wani al'amari mai muhimmanci idan ka sa gaba to kada ka fara wannan al'amari face sai ka nemi zabi na Ubangiji subhanahu wataala misali bulaguro ne zaka yi bulaguran nan ka kasa gane alkhairinsa ko sharrinsa to anan abin da ya kamata ka ba Allah subhanahu wataala zabi akan wannan bulaguro ya zaba maka in yin bulaguran yafi alkhairi ya zaba maka in rashin yin shi yafi alkhairi ya zaba maka kamar yanda muka yi bayani a baya ko mata ce ka gani kake son ta da aure to kafin ka yi maganar auren ka ba Ubangiji subhanahu wataala zabi game da lamarinta ko wata kasuwa ce zaka fara wannan kasuwa ka jahilci al'amarinta tana da alkhairi ko kuma tana da sharri to anan abinda zaka yi sai ka ba Ubangiji subhanahu wataala zabi ko wata haja ce zaka saya zaka zuba dukiya ka sayi wani abu to anan kar ka yi gaggawa ka sayi wannan abu ka je ka ba Ubangijinka subhanahu wataala zabi ma'ana kai wannan sallah kai addu'a ka nemi cewa Allah ya zaba maka abinda yafi alkhairi in ma sayin wannan kaya ko rashin sayin su shine yake cewa idza hamma ahadukum bil amr idan dayan ku ya himmantu game da wani al'amari kasa wani al'amari mai muhimmanci gaba manzo Allah yace faliyar ka raka'ataini min ghairil farida yayi raka'a biyu amma ba sallah ta farilla ba kaga anan ya nuna mana ashe ita wannan addu'a ta istikhara sharadinta ko kuma sabab sai kai wannan nafila raka'a biyu kenan kasancewar bayan sallah ta farilla kai wannan addu'a bai taso ba dan haka manzo Allah yace min ghairil farida ba sallah ta farilla ba kenan sai kai nafila raka'a biyu to amma ba komai bane ba mutum yake yin istihara akan shi sai al'amari wanda yake mai muhimmanci kuma abinda ka kasa gane alkhairin shi ko sharrin shi amma duk abinda alkhairin sa a bayyane yake ko sharrin sa a bayyane yake wannan baya bukatun istihara wannan istikhara yanzu misali mutum ne ya ganka yace wane na ga dai kana zauna baka da sana'a bari in baka jari ka dan samu wata kasuwa kai ma ka ringe kaga anan ba maganar cewa sai ka yi istikhara me yasa saboda alherin a bayyane yake to dan haka kenan anan duk wani al'amari wanda yake na wajibi ko na mustahabi to ba maganar cewa sai na yi istihara domin abu ne wanda Allah ya ce ayi alherin su a bayyane yake yanzu misali kana da kudin haji ka ce sai na yi istihara wannan hajjin ta bana ko na yi ko ba zan yi ba alherin ta a bayyane yake ba ta buƙatar istihara ko kana da kudi zaka je kai umra bayan da mun kai umra wanda take ta wajibi ma'ana zaka je ka sake yin umra kaga ba maganar cewa kai istihara domin alkhairin a bayyane yake to haka abinda Allah ya haramta ko abinda aka karhanta a shar'ance ba maganar cewa bari in yi istihara in ga wannan abu ya kamata in bari ko bai dace ba in bari saboda sharrin abin a bayyane yake kenan mu gane sai al'amarin da aka jahilci alkhairinsa ko sharrin shi to wannan kuma al'amarin ya zamanto al'amari ne muhimmi, yana da matukar muhimmanci. To wannan shine bai dace ba kai gaban kanka ka aikata wannan al'amari ba tare da kai istikara ba. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan dayan ku ya himmantu game da wani al'amari, manzo Allah yace falyar ka raka'ataini min ghairil farida, ya sallaci raka'a biyu amma ba sallah ta farilla ba, ma'ana nafila zai raka'a biyu. Thumma liyaqul, manzo Allah yace sannan in ya salamci sai ya fada yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya ubangiji na lalle ni ina neman zabin ka bi ilmika, game da ilimin ka, ma'ana sanin ka, domin ka san abin da ya wuce, ka san abin da ake ciki, ka san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai wakana. Komai ubangiji subhanahu wata'ala yana da masaniya game da shi ciki da bai, komai Allah ya san alkhairin sa, ya san sharrin sa, ba abin da yake koyuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala. Domin ya faɗa wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama, ko kuma inna Allaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, shine yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya ubangiji na lalle ni ina neman zabin ka bi ilmika, game da sanin ka, wa astaghfiruka bi qudratika, ya ubangiji na ina neman wato iko na ka, ka bani iko bi qudratika, wato da ikon ka, ma'ana abinda na sa gaba, ya Allah ka bani dama akan shi bi qudratika, da qudrarka, domin ubangiji ta'ala shi yake da iko akan kowa da komai. Idan Allah bai baka dama akan abu to baka isa baka aikata, dan haka anan yake neman kenan iko na ubangiji subhanahu wata'ala, shine dama. Yace wa astaqdiruka, ya ubangiji na ina neman ka bani ikon ka bi qudratika, wato da qudrarka kenan akan abin da na sa gaba in zartar da shi. Wa as'aluka min fadlika al'azim, ya ubangiji na ina roƙonka game da fadlarka wadda take mai girma, ma'ana ina roƙon ka bani daga cikin kyautar ka wadda take mai girma. Sai yace fa innaka taqdiru, domin kai kake da iko akan komai da kowa, wala aqdiru, yace ni ba ni da iko akan kowa da komai, kai kake da iko akan kowa da komai, wala aqdiru, ni ba ni da iko akan komai, wata alamu, kai kake da sani akan kowa da komai, wala a'lamu, ni ban san komai ba, wa anta allamul ghuyub, kai ne mai matukar sani game da duk abin da yake koyi. Sai yace Allahumma, ya kaga kenan anan yabo ne wato aka gabatar ga ubangiji subhanahu wata'ala, kafin ka roki bukatar ka sai da ka zuga ubangiji subhanahu wata'ala kai yabe shi da abin da ya dace da shi. Kaga anan ka tabbatar masa cewa shi masani ne, sani kuma wanda yake da fadi, wanda ba shi da iyaka, ya san komai ciki da bai, sannan kuma kai yabe shi da kudurar shi, kace shi yake da iko akan komai, kai baka da iko, ka kubuta kenan game da karfinka da dubararka. Sannan anan kuma ka nuna kaskancin ka cewa kana roƙon shi game da fadlar shi wadda take mai girma. Shine sai yace Allahumma, ya ubangiji na innaka ta in kunta ta'lamu anna hadha al'amra, ya ubangiji na in har ka san da cewa anna hadha al'amra, lalle wannan al'amari da na sa gaba khairu li, wato alkhairi ne gare ni, fi dini a cikin addini na, wa ma'ashi da rayuwata, wa aqibati amri da karshen al'amari na, aw qala, ko kuma manzon Allah yace kina Allahumma in kunta ta'lamu, ya ubangiji na in har ka san anna hadhal amra, lalle wannan al'amari kenan da na sa gaba, kenan maimakon anna hadhal amra, kenan Allahumma in kunta ta'lamu, kenan anna ajila amri wa ajilihi, lalle magaggaucin al'amari na wa ajilihi, kenan anna hadhal amra, wato wan lalle wannan al'amari khairul li, wato alkhairi ne gare ni, kenan maimakon fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, sai ka ce fi ajili amri wa ajilihi, a cikin magaggaucin al'amari na shine duniya kenan, wa ajilihi da majinkircin shi shine lahira. Mu gane kenan addu'ar ta zo da siga biyu kenan. In ma ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra, ya ubangiji na in har ka san da wannan al'amari da na sa gaba, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, alkhairi ne gare ni a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amari na, ko kuma ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li, maimakon ka ce fi dini sai ka ce fi ajili amri wa ajilihi, a cikin magaggaucin al'amari na shine duniya, wa ajilihi da majinkircin sa shine lahira. Faqadurhu li, ya Allah ka kaddara mun wannan al'amari, wa yassirhu li, ya Allah kuma ka saukaka mun shi ya zame mun al'amari ne mai sauki. Thumma barik li fihi, sannan ya Ubangiji na ka sanya mun albarka a cikin sa. Sai ya ce wa in kunta ta'lamu, ya Ubangiji na in har ka san anna hadha al'amra, ka san da cewa wannan al'amari da na sa gaba sharrul li, sharri ne da mugunta gare ni fi dini a cikin addini na, wa ma'ashi da rayuwata, wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na, aw qala ajili amri wa ajilihi, ko kuma kenan Allahumma in wa in kunta ta'lamu anna hadha al'amra sharrul li, sai ka ce fi ajili amri wa ajilihi, ya Allah in kwa ka san wannan al'amari da na sa gaba sharri ne gare ni a cikin magaggaucin al'amari na, ma'ana duniya, wa ajilihi da majinkircin sa shine lahira, fasrifu anni, ya Allah ka juye min da wannan al'amari, wasrifni anhu, ya Ubangiji na ka juyar da ni game da wannan al'amari, kenan ka juyar da al'amarin ya bar ni, nima kuma ka juyar da ni. Sai ya ce wa qadur li alkhaira haythu kana, ya Allah ka kaddara min alkhairi duk inda yake, thumma ardini bihi, sannan ya Allah ka gamsar da ni game da wannan abin da ka kaddara min na alkhairi duk inda yake. Qala, sai manzon Allah ya ce wa yusammi hajatahu, mutun sai ya ambaci bukatarsa. Kenan a ina ne mutun zai ambaci bukatarsa? A tsake tsakin addu'an ne zai ambaci bukatar, ba a ƙarshen addu'ar ba. In kwa ba zai iya so ko bukatar tashi a tsake tsakin addu'ar, to ba laifi bane a ƙarshen addu'ar ya ambaci bukatarsa. Kenan yanzu misali nan aure ne kake bukatar yi, kenan kaga anan me zaka faɗa? Sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu, maimakon ka ce anna hadha al'amra, kenan sai ka ce anna fulanata, anna zawaja fulana, lalle auren wanci, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, kenan sai ka ambata bukatar a tsake tsakin addu'ar. In kuma kenan ba zaka iya so ko da bukatar a tsake tsakin addu'ar, kenan a ƙarshen addu'ar sai ka gujiro da bukatar ka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan addu'a ita ce ake kiranta salatul istikhara, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu, wanda jahilitar irin wannan addu'a shine ya kai mafi yawa daga cikin musulmi suke kai kawo wato kofar bokaye da malaman tsibbu cewa aje ayi musu diba, kuma da rashin tsoron Allah sai su ce wani istihara ce za a maka, alhali illa istihara ce to wani bai isa bai ma wani, kowa shi yake ma kanshi, ba maganar inje wajen malam cewa malam ya mun istihara. An gane ku? Kai ne zaka ma kanka wannan istihara, domin zabi ne zaka nema a wajen Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Su malaman in ka je wai malam ya maka istihara, wai mai dan dama dama ne, ko kuma babu dama, sai ya ce gobe ka zo, kamar an masa wahayi a cikin dare, sai ka zo da sahi ya baka labarin wannan al'amari ya yi ko ba zai yi ba, ko ya ce maka wannan al'amari sai an yi aiki. To rashin sanin wannan addu'a shine ya kai mafi yawan jama'a suke zuwa wajen yan diba da bokaye. Wani ya zo ya baka wata takarda wai mai kamar wani hatimi mai gida-gida irin na lido, cewa ka dora hannunka, in ka dora hannunka sai ya buɗe wani shahi na takarda sai ya karanto, sai ya ce maka al'amarin nan ya yi ko kuma ya ce maka ba zai yi ba, wanda gida-gidan an rubuta sunayen annabawa ne. Idan ya dora hannunsa sai ya koma ya karanto wai tarihin wannan annabi, in wanda ya sha wahala ne sai a ce maka wannan al'amari ba zai yi ba, kamar irin su annabi Ayyub da sauransu, irin su annabi Nuhu sai a ce maka, irin su annabi Ibrahim sai a ce maka wannan ba ya yi ba. In kuma waɗanda wahalar ba ta kai matuƙa ba ne sai a ce al'amarin nan ya yi amma sai an shafa ma, in kamar wasu annaba ne sai a ce maka to a al'amarin nan ya yi, wanda suke kiranta wai ƙuri'atul anbiya, wai ƙuri'ar annabawa, annabawan Allah ba su san wata ƙuri'a ba illa ƙuri'a wadda shari'a ta shar'anta mana, shi ta ce wadda ake kiranta walawala, abinda baya iya rabuwa, a rubuta sunaye a sanya cikin hula a kalkada a ɗauko, wanda sunan shi aka ɗauko shi ne za a ba wannan al'amari shi ya dace da shi. An gane ko? Wannan ita ƙuri'a tana da asali a addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bulaguro yana da mata, a matan shi kusan guda tara manzo Allah yakan yi ƙuri'a tsakankaninsu, a rubuta sunan kowace wadda aka ɗauko sunanta, to da ita za a yi bulaguro. Kaga bai yiwuwa a yi bulaguro da mata tara gaba ɗaya, to amma ba a ce ba da wance za a yi, sai a zo a yi ƙuri'a domin kowace tana da haƙƙin a yi bulaguron da ita. To sai a zo a rubuta sunaye wadda aka ɗauko sunanta kenan, in aka walwala kenan ita wannan ita ce Allah ya sa darban za a yi da ita. Wannan ƙuri'a abu ce wadda take da asali, don haka annabi Yunus alaihi salam aka yi ƙuri'a a cikin jirgin ruwa da ya shiga, ƙuri'a ta faɗo kan shi aka ɗauke shi aka jeho shi cikin teku. Amma cewa ƙuri'a ta annabawa wai in ka sa wani al'amari gaba ka zo a diba maka, wannan diba ne da shi da ɗiyan wuri duka matsayinsu ɗaya, da wanda zai baka tabzi ka riƙe yana lissafawa Allahu Muhammadu Jibrilu shaiɗani, Allahu Muhammadu Jibrilu shaiɗani. In tabzin da ka riƙe, ɗan tabzin da ka riƙe ya faɗo a kan Allahu ko Muhammadu, sai a ce al'amarin ya yi. In ya faɗo a kan Jibrilu sai a ce sai an yi aiki. In ya faɗo a kan shaiɗani sai a ce kwata-kwata ba ya yi ba. Ko kuma wani aljani na cikin mudibi, wanda wai shi malamin zai yi magana da wannan aljani na cikin mudibi ya ba da labarin cewa al'amarin ya yi ko ba zai yi ba. Ko kuma ruwa da suke cika kwano da shi, ko a sanya a cikin kofi, a sanya yaro ya leƙa, dabo ne fa yaron zai ga aljani a ciki, su yi magana da aljanin ya ce maka al'amarin ya yi ko ba zai yi ba. Ga su nan harka ta diba kala-kala, da wadda za a zo a baka laya a ce ka sanya ta ƙasan matashin kai wai za ka yi mafarkin al'amarin ya yi ko ba zai yi ba, da sauransu. To waɗannan dukkansu ba a kiransu da tahara, da wanda zai share ƙasa ya yi sau irin na bishiya wai ya baka labarin abin ya yi wai ko ba zai yi ba. Da shi da boka wanda yake gindin tsamiya, duka tafiyarsu ɗaya dukkan ta wannan diba ce. In aka ce listahara ita ce wannan ɗaya-ɗaya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, wanda wani bai isa ba ya ma wani, kowa shi zai ma kansa. In baka iya addu'ar ba, nafila kawai raka'a biyu za ka yi, ka ɗaga hannunka, ya Ubangiji na kai kake da sani ni ba ni da sani, ya Ubangiji na kai kake da iko ni ba ni da iko akan komai, wannan al'amari da na sa gaba ya Allah, in alkhairi ne gare ni a duniya ta da lahira ta, ya Allah ka kaddara mu, ya Allah ka hore mu shi, ya Allah ka sanya mu albarka a cikin shi. In ko wannan al'amari sharri ne gare ni a duniya ta da lahira ta, ya Allah ka juyar da ni daga wannan al'amari, kuma ka juyar min da shi, ya Allah ka canza mun abin da yafi shi alkhairi, duk inda yake ya Allah ka gamsar da ni. Bakin addu'ar ta kare kenan. In ma baka iya addu'ar ba, dole bane sai ka yi ta da larabci. Waɗannan kalimomi su ne za ka yi amfani da su. Kuma ita wannan addu'a hallo ba sai mutum zai kwanta bacci bai ke yin ta. An gane ko? Manzo Allah ya ce in ɗaya yanzu misali mota ce aka kawo za ka saya, a yanzu ake so cikin mota a cikin awa guda a kashe wannan ciniki, kai ka ce sai da daddare kayan istihara sai gobe ka zo? Ka ga maganar cewa sai in za a kwanta, wannan kwata-kwata ba ya da asali, ba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ko dare ko rana ya kama wannan istihara za ka yi ta. Don haka masu cewa sai cikin dare za su yi ta, so da yawa sukan ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala toge, sai a cewa ya Allah abin nan in alkhairi ne in ga fari ko baki, in ga fari ko tsanwa, in ko sharri ne in ga baki ko sha, wai in alkhairi ne in ga fari ko tsanwa, in sharri ne in ga baki ko sha. To wannan shi ma ba manzon Allah ya faɗa ba, kawai iya abin da aka shar'anta mana kai nafila raka'a biyu kai wannan addu'a. To ta yaya ake gane cewa akwai alkhairi ko babu alkhairi? Malamai suka ce a nan iya abin da za ka yi, in zuciyarka Allah ya yalwata, san wannan abu ya ƙaru a cikin zuciyarka, kaga kawai kana son shi, to ka tabbata cewa akwai alkhairi a cikin wannan al'amarin sai ka tunkare shi. Idan ku kafa wannan abu kyamar shi sai ta ringa shiga zuciyarka, abin kuma ya ringa nisantarka, to ka tabbata babu alkhairi a cikin shi sai ka ja da baya. haka da yawa daga cikin malamai suka faɗa kenan anan in kai wannan addu'a in ka ji san wannan abu ya karu a cikin zuciyarka kuma hanyoyin tabbatar shi suna sauƙaƙa to ka tabbata cewa akwai alkhairi amma in ka ji abin kana kyamar shi kuma abin yana ƙara wato kuntata to ka tabbata babu alkhairi ka watsar da shi shine yafi maka alkhairi to ita wannan addu'a in kayi su daya ko kayi su biyu al'amarin da bai bayyana gare ka to kana iya ƙarawa ka kai har su uku domin addu'a ce galibi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi addu'a yakan maimaita su uku dan haka malamai suka ce kakan iya yi yau kai gobe kai jibi ko kuma kai yanzu zuwa jimawa hallo kai zuwa jimawa hallo kai kenan har su uku kana iya yin wannan addu'a sannan kuma ita wannan addu'a dangane da shin neman shawara ya kamata ya gabaci addu'ar ko kuma addu'ar ya kamata ta gabaci wannan shawara anan malamai suka ce a'a neman zabi na Ubangiji subhanahu wata'ala shine zai gabaci neman shawara kenan anan malamai suka ce idan ka gabatar da wannan addu'a kai har yanzu dai baka samu nutsuwa ba ka ringa kai kawo akan wannan al'amari kai istikhara kai istikhara al'amuran da bai yi da ba bayyana gare ka to anan sai ka nemi mutanen kwarai waɗanda suke da kwarewa akan al'amura sai ka je ka nemi shawararsu misali anan mace ce ce kake son ka aura kai wannan istikhara al'amura dai basu gagai ba suka bayyana gare ka to anan sai ka je ka samu mutane ka nemi shawararsu mutanen kwarai waɗanda suka san wannan gida suka san wannan yarinya suka san uwayenta ka nemi shawararsu na ga diyar wani ina so yaya kuka gani yaya nene dabi'unta yaya nene halayenta ka nemi shawararsu ana kenan wanda yake da masaniya akan al'amari kuma wanda yake amintacce mutumin kwarai shine za a nemi shawararsa kenan dan haka anan malamai suka ce neman zabi na Ubangiji subhanahu wata'ala shine yakan gabaci wannan neman shawara kenan sai in ka yi salatul istikhara sannan kuma ka nemi shawara kenan anan kuma kana iya hadawa biyun gaba daya kenan in ka yi istikhara sannan kuma ka kara neman shawara ta jama'a amma in ka yi istikhara a farko al'amari ya bayyana gare ka to ba maganar ma neman shawara tuntunin Ubangiji ta'ala ya zaba maka abin da yafi alkhairi sai kai fatan cewa Allah ya sanya albarka a cikin shi shine a takaice kenan malam yazo mana da wannan hadisi wanda yana nuna mana neman zabi na Ubangiji subhanahu wata'ala abu ne wanda Allah ya sunnanta mana akan harshen manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك